والمهدد ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وذرياته ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين بايعك يا امواه السلام عليكم ورحمه الله بركم بالسادوة ايو لهدي يرن بداتي دا شاتر نيو شاتر قوتن المحرم قوتن فرقوة شكرا تدبور كليه قودة اترن دشرة باين حضرات منذ صلى الله عليه وآله وسلم تغى مكة زوى مدينة واندكما شين يمشين اشرند بقوي قوتن بيو شكرا تدبو بيو دبير ميلادية dan fara wannan littafin mai albarka mai suna Kashfu Shubuhat na Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab Allah ya kansa da gafara sananne ne Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ɗaya ne daga cikin manyan malamai na addinin musulunci wanda aka haife shi a shekara ta 1115 a ƙauyen Uyaina can kusur babban birnin Riyadh a yau cikin ƙasar Saudiya ya kuma tashi yana bi ilimi a garinsu wajen mahaifinsa da sauran malaman da ke kewaye da shi daga baya kuma ya je Makka ya je Madina wajen yawace-yawacen neman ilimi ya ƙware a kan fannonin ilimin addinin musulunci da yawa amma musamman ya yi fice a kan abin da ya shafi ilimin tauhidi wato aqida da kuma ilimin tafsiri sannan kuma da ilimin fiqhu musamman akan mazhabin Imam Ahmad dan Hanbal wato Imam Ahlus Sunnah wal Jamaa Allah ya karɓi rayuwarsa a shekara ta 1206 sannan kuma wato yayi wallafe-wallafe da dama kamar littafin Kitabu Tauhid Kashfu Shubuhat Al Kaba'ir Adabul Mashi ila Salat da sauran littafai da ya rubuta kuma ya yi gwagwarmaya da 'yan bid'a na zamaninsa tunda musamman da'awarsa ta girma ne akan tauhidi ya kashe shirka da bid'o'i wanda wannan ta sa 'yan bid'a suka ɗauki karan tsana suka ɗora masa har ma sai zanto da'awarsa ko mai ƙoƙarin koyi da salon da'awa irin tashi wato an ba su suna na musamman al-wahhabiyun sai a cewa mutum ai ba wahhabiyye ne abin nufi mabiyin Muhammad ibn Abdul Wahhab to kaga annan bisa ga dace sai ya kasance sunan da suka jingina masa ko laqabin da suka jingina masa ko shi da almajiransa da masu bin da'awa irin tasu sai ya zanto a madadin ya zama zagi sai ya zama yabo domin al-Wahhab suna ne na Allah idan ka ce maka al-Wahhabi ma'ana mabiyin Wahhab al-Wahhab kuma shi ne Allah ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إذا أنت وهابي معنى مبين وهاب معنى مبين الله توسوكم سنة إذا كنت تقول محمد كنت سننسى محمد ابن عبد الوهاب إذا كنت تقول محمد تقول مبين أنه محمد لو من ذلك وانا محمد فإن قصد محمد رسول الله ابن عبد الله to da kai da an ce Muhammadi kaga mabiyin Muhammad nan gurin ba idan an so a zage ka sai ya zanto ya bu aka to da aka ce Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ko saka babban malami ne mai da'awa ne mai kokari da mutuka Allah ya kansa da gafara ba wani bata lokaci za mu yi ba ko jan lokaci da mukaddama kai tsaye za mu shiga cikin littafin nasu mai suna Kashfu Shubuhat asalan shi abin da ake kira da shubuha shine abin da yayi kama da dalili amma ba dalili ba jam'in ta shine ash-shubuhat kuma shubha ta samu wannan sunan saboda rikitaswa da take yi ka annaha amrun mustabihun wa multabis al'amari da yake rikitas da mutum ya kasa gane menene daidai menene gaskiya wanda ita ce shubha to yan bid'a ko masu shirka suna da shubha abin nufi da shubha suna da waɗansu ababai da suke kafa hujja da su a matsayin dalili na shirkar da suke yi ko bid'ar da suke yi su a wurinsu dalili ne amma idan an ɗora a kan sikelin shari'a ba dalili ba ne shubha ce wato shubha abin da ya yi kama da dalili amma kuma ba dalili ba to irin shubha ɗinsu wanda su a wurinsu ba za su ce masa shubha ba me za su ce adilla adilla a wajen su, amma shubha a wurin wanda yake kan tsari na sunna. To irin wannan shubhar mai yawa za ta iya rikitar da mutumin da yake mai karancin sani, idan aka faɗa masa ita sai ga aiko kamar suna da gaskiya cikin abin da suka faɗa. To idan irin wannan shubhar sai ya tara 10 ko dai 15 ko 17 wanda zai ɗauke su ɗaya bayan ɗaya ya ce idan sun ce kaza, to ansar wannan shubhar tasu shi ne kaza. Idan sun kafa hujja da dalili kaza dangane da shirka da suke ko bid'a da suke yi, to amsar wannan shi ne kaza. Shi yasa sai ya ambaci littafin da suna kashfu shubuhat, wato kokarin yayewa mutane shubha, kokarin warwarewa mutane wani abin da suka dauka a matsayin dalili amma kuma ba dalili ba, shi ne abin da ake kira da kashfu shubuhat. Bismillah, kai tsaye za mu ci gaba da littafin kamar yadda na faɗa.
Alhamdulillahi wa kafa wa salamuhu ala ibadihi alladhina istafa. قال محمد بن عبد الوهاب التميمي في كتابه كشف الشبهات: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله تعالى أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده. فأولهم نوح عليه السلام، أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين ود وصواء ويغوث ويعوق ونصرا، وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين، أرسله إلى قوم يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا، ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله، يقولون نريد منهم التقرب إلى الله، ونريد شفاءتهم عنده مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين.
Malam ya fara da basmala, bismillahir rahmanir rahim, wanda basmala ta kunshi al'amura kamar haka: na farko aljar wal majrur, cikin kalmar bismillah jar ne da majrur, sannan kuma ta kunshi sunaye daga cikin sunayen Allah guda uku, shine sunan Allah da sunan Ar-Rahman da kuma sunan Ar-Rahim. To ga kaida ita ce, duk inda aka samu aljar wal majrur, wato baya tsayawa shi kadai sai ya samu muta'alliqun yata'allaqu bihi. To muta'alliq din kuwa da yake ta'allaquwa da shi, wato wanda jar wal majrur ke ratayewa da shi, shine ko a samu fi'ili ko abin da yake cikin ma'anar fi'ili, kamar ismul fa'il, kamar ismul maf'ul, kamar abin da ake kira as-sifa al-mushabbaha. Dukan waɗannan suna yin tasiri wajen aljar wal majrur ya ratayi da su irin yadda yake ratayewa da fi'ili. Lokacin da kace ilal masjid, kaga jar wal majrur, dole akwai buƙatar a samu mai kafin ilal masjid, ko dai zahaba ko mai yazhabu ilal masjid, domin ila din ita kadai tana buƙatar fi'ilin da zata makalewa. Lokacin da kace fil bait, kana buƙatar ka sami fil bait, kaga jar wal majrur ne, kana buƙatar ka samu mai abinda zai ratayi da shi, abinda zai ratayi da shi nan ko dai zanto fi'ili ne ko abinda ya kama da fi'ili. Idan ka ce Muhammadun fil bait ko Zaidun fil bait, kaga anan gurin jar wal majrur yana ta'allaquwa ne da ismul fa'il da ake kaddarawa, domin Muhammad sai zanto mubtada, fil bait jar wal majrur ne muta'alliq ne bil khabar, khabar din an shafi shi, wato Muhammad ka'inun fil bait ko mustaqirrun fil bait ko istaqarra fil bait. Kaga da ka'in da mustaqir dukkan su ko wanne menene ismul fa'il, wanda da shi ne fil bait ke ta'alluquwa. Amma inda zaka ce istaqarra fil bait, kaga fi'ili ne, wanda da shi ne dai aljar wal majrur yake ta'alluquwa. Ina fata mun bayyana wannan ma'ana. Da inda za a samu jar wal majrur, dole a samu mai muta'alliq yata'alluqu bihi. To kaga nan bismillah, to sai suke kaddarawa wannan jarul majrur din, dole a kaddara masa abinda zai ratayi da shi. To wannan abinda zai ratayi da shi din, wato ko dai a kaddara shi kafin bismillah din, ko kuma ya zanto an jinkirta shi an kai shi ƙarshe. Idan an kaddara shi, kamar misali a ce aqra'u bismillah, kaga bismillah din na ratayewa da kalmar mai aqra'u, wanda an shafe ta. Amma idan mun kai ta ƙarshe, wato bismillahir rahmanir rahim aqra'u, sai zanto jar wal majrur din yana ta'allaquwa da fi'ili wanda yake ana kaddara shi a ina a ƙarshen kalma. To tsakanin mu kaddara shi da farkon kalma da ko mu kaddara shi a ƙarshen kalma, menene asali a cikin harshen Larabci? Asali a cikin harshen Larabci muqaddara shi a farkon kalma. Ina fata mun fahimta. Domin jarul majrur ya kamata a ce abin da zai rata da shi ya riga shi zuwa a cikin jumla. To amma kuma akan kaddara shi a ƙarshe saboda wata hikima da kuma lidilala alal ikhtisas. Idan aka ce bismillahi arrahmanir rahimi aqra'u, wato kaga anan gurin zai bada fa'ida guda biyu. Fa'ida ta farko, wato ba abin da ya riga ya sunan Allah, baka riga sunan Allah da fi'ili ba, dan ka kai fi'ilin karshe wanda sunan Allah ya kamata ya fara zuwa kafin fi'ili. Sannan abu na biyu, taqaddamu ma haqquhu at-ta'khir yufidu al-hasr, wato cewar ka bismillahir rahmanir rahim aqra'u, wato kana kebantar cewa da sunan Allah ne kadai nake fara karatu, wato bana farawa da sunan waninsa. Amma da zaka ce aqra'u bismillahi, to dan zai iya wa aqra'u bismillahi wa aqra'u bismi ghairihi, amma bismillahir rahmanir rahim aqra'u wannan yadullu ala al-ikhtisas wal hasr. Ina fata an fahimta. To daga nan sai Allah, lafazin Allah shine shugaban dukkan sunayen asma'ullahi al-husna, kamar yadda malamai suka ce shine a'raful ma'arif. Babu wani ma'arifa a duniya da yafi lafazin Allahu cancantar zama ma'arifa, domin shine wanda kowa ya san shi cikin halittun sama da halittun ƙasa. Amma ko da wani ya zama ma'arifa ko sananne, to kila sananne ne a wurin mutanen da suke gari ɗaya, amma kuma idan ya je wani garin ba a san shi ba. Amma Allah subhanahu wa ta'ala shine a'raful ma'arif. Lafazin Allahu suka ce asalinsa daga al-ilahu ne, al-ilahu sai aka mayar da shi Allah, wanda al-ilahu abinda yake nufi al-ma'budu bi haqq, wato daga aliha ya alahu, wanda aliha ya alahu abinda yake nufi ahabba yuhibbu, ma'ana alladhi tuhibbuhu al-qulub, ta'alahu wa tuqirru lahu bir-rububiyyah wal-ibadah wa tuqirru lahu ma yastahiqquhu min al-asma'i was-sifat, wato zukata na kaune shi suna tabbatar masa abinda ya cancanta na sifofi na kamala da sunaye, da kuma cancantar sa abota ta masa shi kadai ba tare da an hada shi da kowa ba. Amma lafazin ar-rahman da lafazin ar-rahim dukkanin su kowanne suna ne da yake nuna rahama. Idan an ce ar-rahman ana nufin mai rahama, idan an ce ar-rahim shi ma yana nufin mai rahama. To amma bambancin da ke tsakanin su, siga ta ar-rahman tadullu ala al-mubalagha, ar-rahman a mizanin fa'alan kamar kace jau'an, atishan, ghadban, dukkansu ala wazni fa'alan daidai da ar-rahman, wanda duk kalmar da ta shiga cikin wannan wazanin lafazin fa'alan wato tadullu ala al-kasrati wal imtila, wato na nuna yawan abu. Idan an ce ghadban wanda yake cikin matsanancin fushi, idan an ce atishan wanda yake cikin matsananciyar kisirwa, idan an ce jawa'an wanda yake cikin matsananciyar yunwa. Amma idan mutum yunwa kawai yake ji wanda ba ta tsini ba, sai ka ce ja'i. Amma lokacin da kace jawa'an, to yunwa ta kai matuka. To da haka ar-rahman na nuna yawan me? Yawan rahama din. Amma ar-rahim abinda yake nunawa yadullu ala al-luzum wal istiqrar, tabbatuwar rahamar ta yadda ba ta gushewa. Ina fata an fahimta. Ba ta gushewa, tana nan yadda take dauman wa abadan, har abadan abada rahamar ba ta karewa. To kaga duka sunayen guda biyu kowanne yana nuna ne, yana nuna rahama, sai dai ar-rahman yana nuna yawanta, ar-rahim kuma yana nuna me? Tabbatuwarta da rashin karewarta. To baya ga haka, bambancin su kuma ta fuskar ma'ana shi ne, shi ar-rahman wato sai zanto zur-rahma al-wasi'a, wanda yake da rahama wanda take mai yawa, yana mallakata, wannan na nuna mallaka. Amma ar-rahim yana nufin zur-rahma al-wasila, wanda yake da rahama da yake isar da ita ga bayi. Don ta iya wa kana da abu amma baka bayar da shi, bayarwa daban, mallaka kuma daban. Ta iya wa kuma kana bayarwa amma abun ba mallakar ka bane. Ar-rahman ya nuna cewa Allah na mallakar mai rahamar, sannan kuma tana da yawa. Ar-rahim kuma ya nuna mai isar da ita zuwa ga wanda suka cancanta a basu. Shi yasa yace wa kana bil mu'minina rahiman, wato kaga isar da ita zuwa ga waɗanda suka cancanta kenan su ne mummune. Amma ar-rahman kawai yana nuna siffantuwar Allah subhanahu wa ta'ala, wato ainihin da ita. da haka da yawa ma daga cikin malamai suke cewa waɗannan sunaye guda uku kusan sune shugabanni a cikin asma'ullahil husna, dukkan sunan da ba wannan ba to zai iya shiga cikin waɗannan din ne, ko ya rataye da kalmar al-Allah, ko ya rataye da ar-Rahman, ko ya rataye da ar-Rahim. Bismillahir Rahmanir Rahim. I'lam rahimakallah, kalmar karatu da kalmar littafi yake magana. I'lam, ka sani, rahimakallah, Allah ya maka rahama, Allah ya ji kanka, annat tauhida huwa ifradu Allah subhanahu wa ta'ala bil ibada. Ka sani cewa shi at-tauhid shine kadaita Allah da ibada. Lafazin at-tauhid yana da ma'ana a lugha, yana da ma'ana a istilahi. Malam bai tsaya ya bata lokaci wajen kawo ma'anarsa ta lugha ba, dan ya san cewa a fili take, kai tsaye sai ya shiga da ma'anarsa ta me, ta istilahi. Domin cewa at-tauhid huwa ifradu Allah bil ibada, wannan ma'ana ce istilahiya, ba ma'ana lughawiya ba. Domin in ma'ana ta lugha ce, ai asalin at-tauhid daga kalmar wahada yuwahhidu ne, wahada yuwahhidu tauhidan, wanda at-tauhid abin da yake nufi ja'alu shay'a wahidan bi haythu la thaniya lahu wa la thalitha lahu wa la rabi'a wa hakaza ila akhir, ja'aluhu wahidan la yaqbalu at-tajzi'a wa la yaqbalu at-ta'addud, mayar da abu ya zama kadaitaccen da baya karbar kididduguwa, baya karban kidayuwa, to shine sai a ce tauhidi. Idan an ce wahada Allah bi ma'ana i'taqada kaunahu wahidan la thaniya lahu wa la thalith wa la masil ولا شريك ليس هناك من يماثله او يناظره الى اخره. ina fata mun fahimta wannan, wannan ba nasu a lugha kenan, amma islahi sai ce huwa ifradu Allah bil ibada. Wannan ta'arifi na shi ne cewa shine ifradu Allah bil ibada, wato da yawa daga cikin malamai suka ce kamar ya mayar da hankali ne kan nau'in tauhidin da yake so zai yi magana akai a cikin littafinsa, shine tauhidul ubudiyya. Amma da zai yi ta'arifin da ba wannan ba, kamar yace huwa ifradullahi ta'ala bima yaftassu bihi, ko ifradullahi ta'ala bima yastahiqquhu, kadaita Allah da abin da ya cancanta, ko kadaita Allah da abin da Allah ke bantuwa da shi. Za ku yadda ne cewa wannan ta'arifin na biyu ya fi fadi sama da mai ta'arifin farko, domin ta'arifin farko yana tabbatar da tauhidul ibada ne kadai, amma tauhidul asma'i was sifat ya shiga ciki, bai shiga ciki ba. Tauhidul rububiyya ya shiga ciki, ba zai shiga ciki nassan illa bi tadammum. Amma idan aka ce ifradullahi ta'ala bima yahtassu bihi, to kaga ay yahtassu Allahu ta'ala bil af'al, wanda wannan tauhidul rububiyya kenan, wa yahtassu Allahu ta'ala bil ibada, wanda tauhidul uluhiyya kenan, wa yahtassu Allahu ta'ala bima lahu min al asma'il husna was sifat al ulya, wanda wannan shine tauhidul asma'i wasifat. Ko saka babu wannan ta'arifin na biyu zai huwanne wancan fadi, ifradullahi ta'ala bima yastahiqquhu, ko kace ifradullahi ta'ala bima yahtassu bihi, shikenan. Amma ifradullahi bil ibada kamar yadda nace, wato zai zama yake banci janibin tauhidul uluhiyya kai, wato dai tauhidin shi ne kadaita Allah subhanahu wataala, kadaita shi da ayyukansa, shike kashewa da rayawa da arzutawa da talotarwa, kaga tauhidul rububiyya kenan. Kadaita shi da ibada bauta, kaga tauhidul uluhiyya kenan. Kadaita shi da abin da ya cancanta na sunaye da kuma sifofi, ya zama tauhidul asma'a wa sifat. Wa huwa dinur rusul, shi tauhidi shine addinin manzanni, wato ar-rusul jam'i ne na me, na rasul, wato sinun din kana da dama, ko kai mata damma ko kai mata as-sukun, ko kace ar-ruslu ko kace ar-rusulu, dukkan su rijin ne na rasul, kuma duk wanda gaba da al-arabci yayi alladina arsalahum Allah bihi ila ibadi, manzannin da Allah ya aiko zuwa ga bayinsa, fa awwaluhum nuh alayhi salam, wato farkon manzanni a ban kasa shine annabi nuh alayhi salam. Wannan shine abinda dalili na qur'ani da na hadisi ya nuna, ba kamar wadanda suke cewa farkon manzo ba a ban kasa shine Idris, da akwai wanda suke kawo kissar cewa annabi Idris ya riga ya annabi Nuhu zuwa, wanda hakikanin gaskiya wannan ya ci karo da zahirin alqur'ani, kuma ya ci karo da zahirin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A qur'ani ubangiji ta'ala na cewa inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'dihi, ashe dukkan annaba da aka turo sun zo ne bayan wa, dan yace kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'dihi wa auhayna ila ibrahim wa isma'il wa ishaq wa yaqub wal asbaq ila akhir cikin suratul nuh, wato cikin suratul nisa kenan. To kaga wannan ya nuna annabi nuh shine farkon manzanni, kamar yadda wannan aya ta nuna wato ainihin a cikin suratul nisa. Sannan kuma ya tabbata cikin hadisin da ake kira hadisin shafa'a, yayin da mutane za su je wajen annabi nuh alaihi salam don neman ceto a ranar tashin kiyama, su ce da shi anta awwalu rasulin arsalahu Allahu ila ahli al-ard, kai ne farkon manzon da Allah ya turo wa ma'abota ƙasa, mutanen ƙasa gaba daya. Kaga wannan shi ma hadisi ne da yake cikin me sahih al-Bukhari, a sai cewa annabi nuh shine farkon manzanni, ko shika babu wannan shine ita ce magana ingantacciya wadda take da dalilai cikin Qur'ani da hadisi. Arsalahu Allahu ila qaumin ghalaw, arsalahu Allahu ila qaumihi, Allah ya turo shi zuwa ga mutanansa. Lamma ghalaw fi salihin, yayin da suka zurfafa suka wuce gona da iri wajen salihan bayi, wato abin da kira da al-ghulu, wato daga ghala yaghlu, ghala fi al-madi, yaghlu fi ili mudari, al-ghulu shine masdarin kalma. To shi al-ghulu a larabci shine mujawazatul haddi zamman aw madahan, mujawazatul haddi zamman aw madahan, wuce iyaka ta wajen yabo ko wuce iyaka ta wajen kushe, shine ne guluwi. Yayin da ka yabi mutum da abin da baya da shi, to wannan ya zama al-guluwi kenan. Kamar yadda Kirista da suka so yaban Annabi Isa a madadin sai Abdullahi Rasulullahi, sai suka ce da shi ibnullahi. Kaga wannan kaiwa mutuka ne wajen me yabo, wato an wuce iyaka kenan. To su kuma Yahudu lokacin da suka so wato rage darajar shi daga inda Kirista suka kai shi, to suka yi sai suka kai shi hatta ƙasa da darajar shi ta annabci da manzanci, wato suka tuhumce shi da cewa ma shi dan zina ne. Kaga wannan ya zama wuce gona da iri wajen me wajen kushi. To shi yasa su duka guda biyun, da Yahudu da Nasara, Allah ya kiraye su cewa su daina yin gulumi. Ya ahlul kitabi la taghlu fi dinikum wa la taqulu ala Allahi illa al-haq innamal masihu Isa ibn Maryama rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryama wa ruhun min fa aminu billahi wa rusulihi wa la taqulu thalatha. Fadin Allah ya ahlul kitab, kaga ya shafi Yahudu ya shafi Nasara, la taghlu fi dinikum, ma'ana ku Nasara ku daina wuce gona da iri wajen yabo, ku Yahudu ku daina wuce gona da iri wajen kushe, shine la taghlu fi dinikum wa la taqulu ala Allahi illa al-haq, ku daina fadin wata magana game da Allah sai magana take ta gaskiya. Innamal masihu Isa ibn Maryam, shi dai al-masihu shine Isa dan na da Maryam, wato kaga nan gurin ya zama raddi gawa ga Kirista da suka ce da su ibnullahi, sai Allah ya ce a innamal masihu Isa ibn Maryam, wato raddi ne nan gurin ga Kirista. Sai kuma yace rasulullahi, ya zama raddi gawa ga Yahudu da suka nemi masu cire shi ma daga su tsare ta shi daga siffa ta manzanci din. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min fa aminu billahi wa rusulihi. Da haka dai abinda ake nufi da al-ghulu shine mujawazatul haddi, wato wuce gona da iri. Allah ya turo annabi Nuhu zuwa ga mutanen sa lamba galau, yayin da suka zurfafa da yawa fi salihin, wato dangane da salihan bayi. Lafazin as-salih, abinda yake nufi mutumin da ya kiyaye haƙƙin Allah ya kuma kiyaye haƙƙin bayi, to ya zama salihin bawa. Ya kiyaye haƙƙin Allah, ya kadaita Allah da ibada, kama bil wajibat, ijtanaba min al-muharramat, sannan kuma adda ma alaihi min huquqil ibad, huququl walidain, huququl jiran, huququl abna, a'ata kulli dhi haqqin haqqa. To wannan ya zama as-salih, wato salihin bawa, wanda ya kiyaye haƙƙin Allah ya kuma kiyaye haƙƙin mutane. To sun zurfafa cikin salihan bayi, waɗannan salihan bayi su ne wa waddan wa suwa'an wa yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Mutum nawa kenan? Mutum biyar. Wad, suwa, yaghuth, ya'uq da kuma nasara. Idan kun lura kalmomin guda uku kulluha kalimatun masrufa, amma kalmomi guda biyu sun zanto mamnu'atan min as-sarf. Kalmar wad ko wud ko wad duk ɗaya ne, da kalmar suwa da kalmar nasr dukkaninsu kowace kalma ce masrufa, da haka tana karɓar tanwini. Amma da ya gusa da ya uka kowace mamnu'atan min as-sarf. Sai yasa ce waddan waswa'an wa yaghutha wa yauqa. Kaga ai yaghutha din ai yaghusan da za a ce, to amma tun da mamnu'a ce min as-sarf sai zanto wa yaghutha wa yauqa, sannan wa nasra nasran, wato bi tanwin kenan. Waɗannan su ne waɗannan salihan bayi. To waɗannan mutane asalin su mutane ne nagartattu, kamar yadda hadisi ya tabbata cikin Bukhari daga Abdullah ibn Abbas, mutane ne salihan bayi da suka mutu sai ƴaƴansu da almajiransu suka ce ya kamata mu yi mutum-mutuminsu don mu rinka tunawa da su. Sai aka sassaƙa mutum-mutuminsu ko na dutse ko na katako ko dai nauyi kowane irin abu, ta yadda ƴan an gansu sai a tuna da su, sai a tuna ƙwazonsu da himmarsu da ibada, sai a ƙara karsashi wajen ƙwazo da ibada. Ana nan su waɗannan da suka yi wannan abu da wannan manufa suka mutu, waɗansu suka biyo bayansu suka mutu, da tarihi ya tsawo sai jikokinsu jahilci ya yi kanta a tsakankaninsu. Sai shaiɗan ya zo ya raɗa musu cewa ai abinda ya sa iyayenku na da suka yi wannan mutum-mutumin sun yi ne don su rinka bautata musu, don su mayar da su wasa'id bainahum wa bainallah. In sun tashi roƙon Allah wani abu, to tunda Allah ya yi musu nisa sai su roƙi waɗannan na kusa ɗin su sa isar musu da buƙatar wajen Allah. Shikenan sai suka ci gaba da shirka suna bautar waɗannan mutane ko mutum-mutumin da aka yi na waɗannan mutane guda biyar. To daga lokacin ne aka turo Annabi Nuhu alaihi salam don ya hana su wannan abin da suke na shirka. Wanda ya zauna cikinsu yana wa'azi shekarun wa'azi kaɗai shekaru 950. Falabisa fihim alf sanatin illa 50 aman fa akhadhahum at-tufan wa hum zalimun. Banda shekarun da ya kafin ya fara wa'azi, banda shekarun da ya yi a duniya kuma bayan an halakar da mutanensa, shekarun wa'azi ne kaɗai shekaru 950. Wanda kuma daga ƙarshe suka kangare suka ƙi jin dukkan wa'azin da ya musu, duk wani zarfin zaman da zarfin makan sai da Annabi Nuhu ya amfani da shi wajen wa'azi. Qala rabbi inni da'awtu qawmi laylan. Kaga wannan zarfin zaman ai ya shiga cikin layl ne da nahar. Yayi wa'azin dare, yayi na safe, yayi na hantsi, yayi na la'asar, yayi na garjin azhar, yayi na magriba zuwa isha, yayi na bayan isha. Falam yazidhum du'a'i illa firara wa inni kullama da'awtuhum litaghfir lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara thumma inni da'awtuhum jihara thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Kaga nan gurin ya canja uslubi, ya samu mutum shi kada ya gida daga sisi yayi wannan bai zuba, ya tara su cikin taruyi duk bai zuba, duk bai amfani ba har tsawon shekaru 150 da yana wannan. To da karshe Annabi Nuhu ya ɗebe tsammani, ya tabbatar ba za su yi imani ba, karshe ma Allah ya masa wahayi cewa ba za su yi imani ba. Wa uhiya ila nuhin annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad amana fala tabta'is bima kanu yaf'alun. To daga nan gurin ne ya roƙi Ubangiji kuma aka halakar da shi. Shine dai farkon manzanni a banƙasa shi Annabi Nuhu, kuma kunjilin sanadiyyar shirkar mutanensa shine ne al-ghuluw fi salihin. To wannan ghuluw fi salihin shine asalin shirka da aka fara yi a banƙasa. Shi yasa shirkar masu bautar gunki irin ta maguzawan daji da masu bautar aljanu ba ta kai shirka ta masu bautar salihan bayi ba. Abin nufi mai bautar wani aljan ko wani dodo ko wani kogon dutse ko wani tafki ko wani ruwa zai yi saurin gane kuskurensa, amma wanda yake bautar wani salihin bawa, wani waliyi, bai gane ba. Dan shi kullum abin da yake rubuwa da shi nagartar bawa, ai bawan nagartacce ne, da haka in na bi shi zan amfana wajen bin sa, in na bauta ta masa bautar za ta yi min amfani, kuma ya fi ni kusa da Allah, da haka in na bauta ta masa shi ya kusanta ni zuwa ga Allah. Yuqarribuni ila Allah, wato kullum su gani suke waɗanda za su kusanta zuwa ga Allah. Shi yasa suke cewa ma na abuduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa, kamar yadda bayani zai zo nan gaba. Wa akhiru rusuli Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam, to ƙarshen manzanni shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, tabbata gare shi. وهو الذي كسر سور هؤلاء الصالحين شيني ككريا متمتمن ودنن صالحان باي اشي كغا متمتمن ودنن متاني غدا بيار يا دادي ا دنيا domin tun daga lokacin annabi Nuhu har aka zo cikin larabawan jahiliya wanda manzon Allah ya riska suna amfani da ire-iren su illa yakakil ba zai taba yiwa wancan na dadin bane ba sai dai idan an ga kusa tsufa sai a zo a kalle shi a saki yin wani sabon kofi kamar kai photo start ko ba gaba ka inganta yadda mutum zai ajiye shi to amma dai ana itikadin dai wannan mutumin nawa ne a yanzu idan ka isa mutum guda ayi mutumin sa anan ayi mutumin sa a wani garin ayi a wata kasar ayi a wata kasar amma dai yana nuna da ramzi zuwa gawa wannan mutumin guda daya abin nufi dai a cikin larabawan jahiliya an samu wadanda suka yi mutumin wadannan mutane da wad da suwa'a da yabus da ya'uq da nasra suna itikadin bauta a gare su koda kuwa sinadarin da suka sassaka mutumin ba irin wancan ne wanda mutan farko suka yi waɗanda Allah ya turo annabi Nuhu zuwa gare su ina fata mun fahimci wannan to da manzo Allah ya zo kasara suwar haulai salihin ya kakkanya mutumin da aka yi na waɗannan salihan bayi lafazin kasara ko dai mun shadda ko mun shadda dai eh zamu cewa kasara yaksiru daidai da daraba yadribu zamu cewa kuma kasara yukassiru amma kasara yana nuna mubalaga wajen kakkaryawar kenan ya kacancan su ya daddatsa su ya kakkarya su kasara kuma yana nuna kawai karyawa ba tare da mubalaga ba manzo Allah ya karyare waɗannan gumaka da aka yi su ma da ire-iren su cikin waɗanda aka yi wa sauran waɗansu mutane arsalahu Allahu ila unasi li ta'abbaduna Allah ya turo manzo Allah zuwa ga mutanen da suke yin bauta wa yahujjuna suke yin aikin haji irin nasu na jahiliya wai tasaddaquna kuma suke yin sadaka da ciyar da miskini dan mutane ne masu yawan kyauta musamman a lokacin jahiliya irin waɗanda suke da gida a daji har kokari suke su yi gida kusa da dutse da daddare sai a hau kan dutsen sai a hura wuta ta kwana tana ci wani hikimar haka kai matafiyi idan ka zo wucewa ka gane akwai gida a nan gurin ka zo a baka masauki da abinci ka cika wuce kyauta kabar kawai wata sanarwa ce aka bayar zo ga abinci ka cika wuce ba su san gaba daga ina kake komai ne kaga suna da yawan wannan karamci wa yadhkuruna allaha katiran suna ambatan Allah da yawa walakinnahum yaj'aluna ba'd al-makhluqati wasa'ita bainahum wa bain Allah sai dai sun sanya wani sashi na halittu su zame musu wasita tsakanin su da Allah wasita shine tsani al-wasa'it jam'i ne na wasita wato abinda duk aka sa ya zama tsani tsakaninka da wani abu ya sadar da kai da wani abu ya kuluna sukan ce nuridu minhum taqarruba ila Allah wa nuridu shafa'atuhum indahu abinda muke so su kusanta mu zuwa ga Allah abinda muke so su cece mu a wurin Allah ayo ko da waɗanda suke bin galibi shehuna a cikin ɗariƙu na sufaye ne suke cewa su ma gaskiya abubuwa bauta muke musu ba abinda muke so muke su kusanta mu zuwa ga Allah tunda mu kasassu ne ba mu da nagarta irin tasu ba mu da inganci irin nasu muna da datti su ko wankakku ne masu tsafta ne salihai ne don haka in mun kiraye Allah mu ba zai ji ba amma su in ya kiraye su in sun kiraye shi za su mu Allah ba zai ansa mana ba amma su kuma zai ansa musu to kaga shi kansa itikadin cewa in na roki Allah ba zai ansa mun ba shi kanshi wannan yana daga cikin abin da ake kira isa'atu zanni billahi muna nawa Allah zato Allah so ake a kyautata masa zato domin muna nawa Allah zato to zato na jahiliya kenan an gane ku bai dace ba mutum ya muna nawa Allah zato ya dauka cewa in ya roki Allah ma Allah ba zai ansa masa ba sai in ya hada da wani sai in ya bi ta kan wani don wannan na nuna wato wannan yana da wata power akan ubangiji wanda ko ba haka bane ba Allah subhanahu wataala yana da mulki mutlak shi kadai yake mallakar abubuwa wa yaquluna nuridu minhum taqarruba ila Allah wa nuridu shafa'atuhum indahu misl al malaika kamar malaiku akwai wanda suke bautan malaiku cikin su wa isa da annabi isa wa maryam da nana maryam mahaifiyar annabi isa wa unasin ghairihim da wadansu mutanen da ba su ba min salihin cikin salihan bayi wadanda jama'a suke bin shi sun ce
ba'ath Allahu Muhammadan sallallahu alaihi wa sallam yujaddidu lahum din abihim Ibrahim alaihi salam wa yukhbiruhum anna hadha at-taqarrub wal i'tiqad mahdhu haqqillah la yasluhu minhu shay'un li ghayrillah la li malakin muqarrab ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما وإلا فهؤلاء المشركون مقرون يشهدون أن الله هو الخالق وحده لا شريك له وأنه لا يرزق إلا هو ولا يحيي ولا هو إلا هو ولا يميت إلا هو ولا يدبر الأمر إلا هو وأن جميع السماوات السبع ومن فيهن والأراضين السبع ومن فيهن كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره
wato Allah ya turo manzo sallallahu alaihi wasallam shine ba'atha ba'athallahu muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam yujaddidu lahum din abihim ibrahim annabi sallallahu alaihi wasallam yazo dan yujaddada wa mutane addinin baban su annabi ibrahim wato su mutanen makka kenan tunda annabi ibrahim yana da alaka da makka tunda nan ne Allah ya umarce shi ya dauki matarsa da dan sa annabi isma'il lokacin da aka haife su ya kawo su nan ya ajiye kuma ya tafi bar su a waje wanda zaman ummu isma'il ma isma'il fi makka a wannan lokaci shi yasa mutane suka yi kaura mata da suka karkarwa wajen suna zama har garin ya zama gari to shi yasa wannan shi yasa ake danganta mutanen makka dawa da annabi ibrahim yazo dan ya jaddada musu addinin baban su ibrahim alayhi salam wa yukhbiruhum anna hadha taqarruba kuma dan shi manzon Allah ya ba su labarin cewa irin wannan taqarrubi neman kusanci da suke yi zuwa ga Allah ta hanyar salihan bayi wal-i'tiqad da kudurci cewa salihan bayan na iya amfanar su ko su cece su gobe kiyama mahdhu haqqillahi ta'ala wannan abin da duk suke nema tsantsar haƙin Allah ne shi kadai al-mahd ma'ana al-khalis wani baya tarayya da Allah wajen mallakar seto wani baya tarayya da Allah wajen mallakar rahama da jin kai wani ma baya tarayya da Allah wajen arziki duk arziki duka na Allah ne seto gaba ɗaya na Allah ne qul lillahi shafa'atu jami'an lahu mulku samawati wal ardh thumma ilayhi turja'un la yasluhu minhu shay'un li ghayrillah ba daya cikin wadannan al'amura da zai inganta jinginawa wani Allah shi a ce wani Allah na iya bayar da kaza ko ya hana kaza ba zai yiwu ba la li malakin muqarrab ba za a jingina wani mala'ika makusanci ba wala li nabiyyin mursal ba za a jingina haka zuwa ga wani manzo abin turowa ba fadlan an ghayrihima ballanta na kuma wanda bai kai mala'ika ko manzo ba idan ya zanto manzo baya mallakar wani abu cikin al'amuran da ke cikin sama ko ƙasa duk mallakar Allah ne mala'ika baya da ikon mallakar wani abu daga cikin ababen da ke sama ko ƙasa duk mallakar Allah ne to ta yaya za a zo a ce ga wani mutum wanda bai kai manzon ba shi yana mallakar wani abu a sama ko a ƙasa ai kaga ba zai yiwu ba wa illa don in ba haka ba fa haula'il musyrikun su waɗannan masu yin shirka yashhaduna anna allaha huwal khaliq suna ba da shaidar cewa Allah shi kadai ya halitta ba wanda ya tashi wahdahu la sharika lahu wa annahu la yarzuqu illa hu wa la yuhyi wa la yumitu illa hu wa la yudabbiru al amra illa hu sai duk wannan haƙin Allah ne shi kadai kace wa la yawa arzutawa gudanar da lamura tadbiru al amri kawo dare lokacin da ake cikin rana kawo rana lokacin da ake cikin dare canje yanayi daga sanyi zuwa zafi canja matsayin mutum shi kadai yau kana da lafiya gobe baka da lafiya yau kana da matsayi gobe an sauke ka tadbirul amri kenan duk gaba dai wannan Allah ke yi ba mai taya shi wa anna jami'a samawati as-sab'a wa man fihin samman bakwai da duk abin da ke cikin su na halittu wal ardina sab'a wa man fihin kasa guda bakwai da duk abin da ke cikin su na halittu kulluhum abiduhu dukkanin su bayi ne na Allah wa tahta tasarrufihi wa qahrihi suna karkashin sarrafawar ubangiji ubangiji ke gudanar da lamarin su sannan kuma ubangiji ke da rinjaye akan su ba su da ikon yin wani abin da Allah bai yarda ba sannan abin da Allah ya zarto su ba za su iya hana faruwar sa ba to kaga tunda duk sun shaida da wannan fa amma tare da haka kuma in sun tashi roƙo sai su roƙi wani sa in sun tashi kiran suna sun kira yanzu sunan wani sa da nufin cewa wannan din ya kusanta su zuwa ga Allah sai ce mai
فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا فاقرأ قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون وقوله قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون الله وسيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون وغير ذلك من الآيات
فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون بهذا إن كان سن أباك دليلي كان سوى وطن دمزا الله يكيسو أبادر دا أهد دا خندق يكيسي وطن سنسو يريبسي وطن سنسو يميسي سبائي يميد إعين سدماتن سأمت أيام كوينجي idan kana son ka gane dalili akan cewa su waɗannan mutanen fa sun yadda Allah shi kadai ne shi kadai ke kashe ba shi kadai ke raya ba shi kadai ke arzuta ba shi kadai ke kawo rere da rana amma tare da haka manzon Allah ya yake su kuma ya sa musu suna musulmai in kana son ka gane dalili na Qur'ani dake nuna haka faqra qawluhu ta'ala karanta fadin Allah ta'ala qul man yarzuqukum minas samawati wal minas sama'i wal ard amman yamliku as-sam'a wal absar ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر تمويينون يا cikin nan gurin kace da su tambaya ta farko man yuzukum minas sama'i wal ard waki arzuta ku daga sama ta hanyar ruwa daga kasa ta hanyar tsirrai da ma'adanai da kuke haƙowa cikin kasa tambaya ta farko kenan amman yuzukum sam'a wal absar waki mallakar ji da gani ta yadda in ka ga dama ga kwayar ido ba in ya ga dama ga kwayar ido kuma ba ka gani ka gagga makahu ga kwayar idan tana da yana jijjuya ta har yana kifta ido amma kuma baya gani dan mai mallakar ganin ya kwace ganin wace mallakar ji ka ga mutum da kunne har ya fada ka girma amma kuma na'urar isar da sautin sa ba ta aiki ya zama kurma wace mallakar wannan Allah ta'ala wal absar ومن يخرج الحي من الميت تنبيه تاكو كده واكي فتد الرايه daga cikin matacce ويخرج الميت من الحي فتد matacce daga cikin rayaye rayaye daga cikin matacce wato dan sako daga cikin kwai kenan matacce daga rayaye kwai din kuma daga cikin kaza kenan a wata fasar daga cikin fasaran malam wadan suka ce musulmi ya haifi da kafiri ko kafiri ya haifi da musulmi duk wannan duk da ya daukan wancan wannan domin fadin ma'anar da zata dauke wancan waye ke da ikon haka wa man yudabbiru al-amr tambaya ta nawa kenan tabiyar wa man yudabbiru al-amr wane ne ke gudanar da lamari ya kawo zafi ya kawo sanyi ya bambanta yanayi duka Allah ce fa sayaquluna Allah da sanin zasu ce da kai Allah ne ke yin wannan su waye wadin zasu ce haka Abu Jahl da Abu Lahab da su Umayya dukkan manyan kafirin Makka duk sun yadda Allah ke kadai ke wannan shi kadai to idan sun ci haka fakulta suka ce da su a falata ta kunto idan haka ne ba za ku ji tsoron Allah ba ku daina shirka ku daina hada shi da wani kun yadda shi kadai ke kashewa yana rayuwa kuma sai ku tashi bauta sai ku hada shi da wani sai ku tashi roƙo sai ku roƙe na ku roƙe shi sai ku tashi rantsuwa sai ku rantsa da sunan wani kuma da sunan shi ma'ana yadda ku da waccan ai ya kamata ya jawo hankalinku ku gane illar hada shi da wani cikin wannan وقوله كما كرنت فدن سدوم وقوله انا معطوف يا ابن فقرا قوله نقول ما وقوله معناه وقرا قوله سايت كرنت فدن الله تعالى قل لمن الارض ومن فيها ان كنت تعلم كتي رسو كسا ده ابين دكي cikin ta mallakar wane ne in kuna da sani ku fada mu sai yaquluna lillahi zasu ai mallakar Allah ce kasa da abin dake cikin ta mallakar Allah ce ba wanda yake taya Allah mulkin ta قل كتي أفلا تذكرون شم بزاك وطوكي إذنا بكو وطوكي وعزيبا قل كساك شارسو من رب السماوات السبع ورب الأرض العظيم وانا أبنجي جن سمي ودابكو ينكمو وانا أبنجي جن الأرش الأرش بيك دي جلما مالا بيسو كتي أم بچي الأرش دسونا الأرش بي جلما سوى دي تكنها لتنقل لغبادة ba abin da yake al'arsu duk suna kasa da al'arsu da ta fuskar girma to tare da girman al'arsu kuma Allah ke mallakar sa kaza kenan komai yana karkashin mulkin wa Allah subhanahu wataala domin yanzu da kasa da sama sama ta daya yadda take ginin ta yafi na kasa girma sama ta biyu tafi ta daya ta uku tafi har kaje ta bakwai tafi ta shida girma idan ka hada zamban gaba daya guda bakwai kursiyu yafi su girma dan Allah ce wasi'a kursiyuhu as-samawati wal arda wato al-arsi yayi wasi sammai bakwai da ƙasa bakwai duk yafi su girma gaba daya to kuma al-arsi kuma yafi kursiyu girma wato kursiyu kai yayi wasi sammai guda bakwai da ƙasa guda bakwai to shi kuma al-arsi yafi kursiyu girma to Allah kuma shine ubangijin al-arsin da kuma dukkanin su gaba daya to wanda yake mallakar wannan kuma sai ka tashi roƙo mana ba sai ka roƙi wannan sa idan ka tambaye su wa yake yin wannan za su faɗa maka sai quluna lillahi za su ce da kai Allah ne kun sai ka ce afala tatakun shin ba za ku tsorata ba ku daina shirka kun ka sake tambaye su man bi yadihi malakutu kulli shay wane ne wanda a hannunsa mulkin komai yake lafazin malakut daidai yake da mulk amma an yi ziyada na wawun da kuma ta'ul lil mubalaga idan aka ce al mulk ana nufin mulki amma malakut kasaitaccen mulki sai aka kara wawun da ta lil mubalaga wa huwa yujiru shike bada tsaro idan za a cuce ka sai ya baka tsaro ta yadda ba ya sa a cuce ka ba wala yujaru alaihi ba ya sa bayar da tsaro a gare shi ba ma'ana idan ya so ya kama kada azaba wani bai sai baka kariya ba amma in wani zai kama kada azaba shi ya sai baka kariya shi in zai kama ka ba a isa a baka kariya ba shine yujiru wala yujaru alaihi wace da ikon wannan gaba daya in kuntum ta'lamuna in har kun kasance ku da sani sai yaquluna lillahi za su ce ai duk wannan mulki Allah ne wanda Allah ba mu wannan qul sai ka ce da su fa anna tusharun to dan me ake kautar da ku da kan tabarki dan me ake sihir ce ku ma'ana aka yi tasiri akan ku irin tasirin da mai sihiri cewa wanda ya wa sihiri ga ba fili ta kasa gani dan sihiri ne ke sa mutum ya rike zare ya daga ce menene wannan ka ce babu komai ko bayan akwai zare a hannunsa to kamar wanda aka sihiri sai ga gaskiya amma ya kasa ganin ta ku shine fa anna tusharuna yani fa anna tusrafuna an al-haqq ba'da zuhurihi wa wuduhihi wa bayanihi ya za a kawar da ku da kan gaskiya bayan da gaskiya ta bayyana to kaga duk wannan dalili ne akan haka sai ce wa ghayra zalika min al-ayat wa ghayra shay'un ma'tufun ala ikra qawluhu ma'ana wa qara ghayra zalika min al-ayat karanta wadanda ba wannan ba ma cikin ayoyi wadanda suke nuna ma mutanen maka duk sun yarda da tauhidir rububiyya rikicin su gaba daya akan tauhidul uluhiyya sai ce ni
fa idza tahaqqaqta annahum muqirruna bihala wa annahu lam yudkhiluhum fi at-tauhid alladhi da'ahum ilayhi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa arafta anna at-tauhid alladhi jahaduhu huwa tauhidul ibada
wa yace fa idza tahaqqaqta idan ka samu tabbas shine tahaqqaqta ka samu tabbas annahum muqirruna bihadha kafiran maka da manzon Allah ya yake su duk sun yarda da wannan abin da muka bayyana ba kasewa rayawa arzikawa mallakar sama mallakar ji mallakar gani duk mallakar Allah ne in ka gane cewa duk sun tabbatar da wannan walam yudkhiluhum fit tauhid amma hakan bai shigar da su cikin tauhidi ba allazi da'ahum ilayhi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam tauhidin da manzon Allah ya kira su zuwa gare shi wa arabta kuma ka gane anna at-tauhid allazi jahaduhu tauhidin da suka yi musun su masu shirka huwa tauhidul ibada shine tauhidul ibada su ba sa musu da tauhidul rububiyya suna musu ne da ne tauhidul uluhiyya shine ba su yarda da shi ba a ce Allah kadai ke kashewa ke rayawa wannan ba wanda zai musu da kai kowa ya bisi kadai ke kashewa ke rayawa a ce Allah kadai za a roƙa ban da shi kar a roƙi kowa to sai su a akwai salihan bayi idan kace to suna kashewa suna za su ce ba sa kashewa ba sa rayawa amma su suna da matsayi ne za su kusanta mu zuwa ga Allah dan haka ake kiran su kaga su bu hake su a wurin su dalili kai kuma a wurin ka wannan menene shubha ce ba dalili bane ba dan abin da yayi kamar da dalili amma ba dalili ba domin kasancewa wasu salihan bayi kawai sai nuna sun cancanta a bauta musu bai nuna sun cancanta a bauta musu ba kawai dan sun zama salihan bayi inda suna yin halitta to sai a bauta musu inda suna kashewa su rayasu arzuta sai a bauta musu, amma ba sa yin ɗaya daga cikin waɗannan, mai yin wannan shi kaɗai ne shine Allah, a shike shi kaɗai kuma za a yi wa bauta. Wato idan ka gane cewa tauhidin da suka yi musulunta shine tauhidul ibada, Allah zai yusammi da mushrikuna fi zamanina al-i'tiqad, wanda mushrikan zamanin mu suke kiransa da suna al-i'tiqad, yana nufin zamanin sa shi Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, wato karnin da ya rayu, tunda ya rayu shekara ta an haife shekara ta 1115, ya mutu shekara ta 1206, wato kaga wancan karni kenan. To su wai a wancan lokacin sai su ce masa suna itikad, saboda abinda suke yi na itikadin su, kama kanu yad'una Allah subhanahu laylan wa nahara, kamar yadda suka kasance suna kiran Allah dare da rana. Summa minhum man yad'u al-mala'ika, su kira Allah kuma su hada su kira mala'iku, cikin su akwai mai kiran mala'iku hada da Allah, li ajli salahihim, dan yaga su mala'iku masu tsarki ne, masu salaha ne, wa qurbihim min Allah, da kusancin su zuwa ga Allah, li yashfa'u lahum, wa suna kiran mala'iku dan mala'iku su tace su, aw yad'u rajulan salihan, ko su kira wani salihin bawa, mislan lat, kamar Allah, shi Allah din sunan wani mutum ne lokacin jahiliya, kana yalutu tawiqa fa yasqil shujaj, wato ya kasance yakan yi kamar ruwa farau farau ya hada da garin fulawa, wato yana yasa ya sanye dan ya rinka shayar da alhazai, kuma yana yin abinci ya dafa ya rinka baiwa alhazai, mazirta dakin Allah a bisa ga tsarin sa lokacin jahiliya. To sai ya zanto salihin bawa ne, to da ya mutu sai aka ce ya kamata a yi mutum mutumin sa da za a tuna da shi, shi ma sai aka rika bauta wannan mutum mutumin, shi ne asalin gunkin lata, an gane ko? Aw nabiyyan, ko wanda yake kiran wato annabi misla Isa, kamar annabi Isa alaihi salam.
Wa arafta anna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam qatalahum ala hadha ash-shirki wa da'ahum ila ikhlasil ibadati lillahi wahdahu kama qala ta'ala fala tad'u ma'allahi ahada wa qala له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله والنذر كله لله والذبح كله لله والاستغاثة كلها لله بالله وجميع أنواع العبادة كلها لله كلها لله وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام وأن قصدهم الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك هو الذي أحل دماءهم وأموالهم عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون.
جميل. Yace wa arabta, sannan kuma idan kasancewa, don wannan dukkan shi matufi ne akan fa iza tahaqqaqta, idan kasancewa kaza da kaza, wa arabta yani iza arabta, kuma annat tauhid allazi da kaza kaza kaza, wa arabta yani iza arabta, idan kuma kasancewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qatalahum ala hadha shirk, wannan shirkin da suka rubuta manzo Allah bai kare su ba kai, sai dai yake su kan wannan shirkin, sai kiran wani salihin bawa, kasancewar wanda suka kira din salihi ne, hakan bai samu da Allah ya kare su, bai ce ai tunda salihi suka kira ba komai, bai halatta ba ka sanya wa Allah kishiya, ko da salihin bawa ne ka sa shi kishiya ga Allah, to bai halatta ba, kuma za a iya yakarka akan wannan. Wa da'ahum ila ikhlasi ibadati lillah, kuma ya kiransu zuwa ga tsantsanta ibada ga Allah shi kadai, kama qala ta'ala, kamar yadda Allah ce fala tad'u ma Allah ahada, kan ayar da aka sukarwa manzo Allah, wa annal masajida lillahi fala tad'u wallahi fala tad'u ma'ana fala ta'budu, kar ku kira wani tare da Allah ko kar ku bauta wani tare da Allah. Wa kama qala ta'ala, kamar yadda Allah ya ce lahu da'watul haqq, kira na gaskiya ga Allah yake tabbata, wato shi kadai ake kira kiran ya zama na gaske, duk wanda aka kira ba shi ba shin kiran ya zama na gaske, tunda yace lahu gare shi ne shi kadai da'watul haqq, kiran gaskiya yake tabbata, to wannan ya nuna in aka kira wani wanda ba Allah ba kiran bai zama na gaskiya ba kin. Wallazina yad'una min dunihi, waɗanda ko suke kiran wanda ba Allah ba, la yastajibuna lahum bishay, su waɗanda ake kira din ba za su ansa musu da komai ba, illa ka basiti kaffaihi ila alma liyablugha fahu wa ma huwa bibalighi wa ma du'a alkafirina illa fi dhalal, sai kawai mutumin da zai hangi ruwa daga nesa ya mika hannu yana son ruwan ya taso da kansa ya shiga cikin bakin sa ba tare da shi ya dauko ruwan da hannu ba, yadda wannan mika hannu ka kira ruwa cewa ruwa zo ka shiga bakina ba tare da ka dauko ba zai je ba, to haka kiran wanda ba Allah gobe zai ansa maka ba yasa Allah ce in tad'uuhum la yasma'u du'aakum wa law sami'u mastajabu lakum wa yawm al-qiyamah yakfuruna bi shirkikum wa la yunabbi'uka mislu khabir in ma kun kira su ba za su ji kiran ba in ma sun ji to ba za su ansa ba kaga fa Allah ya kore abin ta kowace fuska in kun kira ba za su ji ba kaddara ma sun ji ba za su iya ansa wa law sami'u mastajabu lakum bugu da karewa yawm al-qiyamati yakfuruna bi shirkikum ranan tashin kiyama za su kafircewa kiran da kuka yi musu wato a madadin Allah ce wa yawm al-qiyamati yakfuruna bi du'aikum tunda an ce in tad'uuhum la yasma'u du'aakum wa law sami'u mastajabu lakum muqtada al-kalam da sai a ce ne wa yawm al-qiyamati yakfuruna bi du'aikum da haka za a ce to amma dan a bada ma'anar kiran wani Allah din sunansa shirka sai aka ce wa yawm al-qiyamati yakfuruna bi shirkikum amma dan mafi bid'a ita sai Allah ce wallahi da duk kamsu khabir ba wanda zai baka labari irin khabir wani cikin dukkan al'amura shine Allah ba mai bada labari irin sa dan haka kenan wata hakikata kuma idan ka ƙara sanin cewa an ka ƙara samun tabbacin cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa lalle manzo sallallahu alaihi wasallam qatalahum ya yake su ne li yakuna du'a kulluhu lillah domin addu'a gaba ɗaya ta zama Allah aka kira kalmar addu'a ko babba ka yi cewa addu'a ka yi cewa ibada domin addu'a da ibada duk ɗaya ne tunda manzo Allah ya ce addu'a huwa al-ibada sannan kuma Allah ya ce wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhilin kaga anan ma da yake ud'uuni kaga addu'a ne ai ku kiraye ne astajib lakum zan ansa muku sai ce innal ladzina yastakbiruna an ibadati amma da yake innal ladzina yastakbiruna an da'awati لأن الدعاء هو العبادة ماذا الله يا يسو ليكون الدعاء كله لله دومن غباقي عبادة انتو الله أكوا باون صوفني لعبادة ذا أبيو ونن الله والذبح كله لله ينكا غباقي ينسى الله أنا ينكا دسونان سباء ينكا دسونان وننسى كما أنا ينكا دني من كسن تزوى غليسي باء ينكا دني من كسن تزوى غليسي كسكولا داكي ينكا أو إلي بيوني دي يفتي جرما a tashi yanka dabba a kira sunan wani ba Allah ba wannan kuskure ne tunda Allah ya ce a kira sunansa fa kulu mimma zikrasmullahi alayhi in kuntum bi ayatihi mu'minin wa ma lakum alla ta'kulu mimma zikrasmullahi alayhi dan me ba za ku ci daga abinda aka ambaci sunan Allah ba na sunan Allah ake kira idan ka kira sunan wani inda kuskure na biyu kudrata cewa an yanka dabbar dan neman yardan wani dan neman yardan wani wanda ba Allah ba shi ma wannan ya zo mai laifi da laifin farko da wannan laifin na biyu wannan ya fi girma na biyun ya fi girma domin dabbar da aka yanka sunan wani ba Allah ba a kai ba ta kai muni da girman haramci ba irin dabbar da ko da mai yankan ya ce bismillah amma a zuci yana neman kusanci zuwa ga wali wani ko shehu wani ko gunki wani ko da da sunan Allah yanka dabbar ba mushe ta haramun ne ashe a wajen yanka na bukatar ne abu guda biyu ayi basmala wajen yanka dabbar sannan ya zanto dalilin da yasa aka yi yankan zuwa ga Allah ne subhanahu wataala to anan gurin kaga da dabbar layya da dabbar hadaya da dabba na ragon suna yanka ne duk na ibada dama wannan dole a zuciyarka ka kudurce cewa kana neman kusancin Allah ne ta hanyar yanka dabbar dabbar da ka yanka a gida dan ka ci to ai za ka ci ne kana mai itikadin halaccin dabbar wannan halaccin ya tabbata da umarnin wa da wahayin wa da wahayin Allah kaga dai abin ya koma zuwa ga Allah subhanahu wataala dabbar da ka yanka dan za ka yi wani bako a wurinka muhimmi kana so ka karrama shi saboda mai zaka karrama bakon dan al'adar garin ku ne ko dan manzo Allah ce a karrama bako kaga abin da ya koma zuwa ga ibada ce eh girma bako ne dan in girma ma shi da nama amma manufar yankan dan Allah ne kaga dai ya zo ne ibada zuwa ga Allah subhanahu wataala shi kadai to da haka yanka ibada ayi su dan Allah subhanahu wataala shine wazabu kulluhu lillah wannan kulluhu lillah ko ba kance ji ya zama dan Allah bakance shine mutum ya luzuntawa kansa wata ibada wanda kafin ya luzuntarwa kansa ita nazila ce, nazila ne kai sallah ko kaki banda cikin salloli dinnan guda biyar, nazila ne wato ainihin kai azumi ko kaki banda azumi na Ramadana. Amma sai na luzuntarwa kai na cewa idan wata ya kama mai kama wani al-Muharram sai na azinci azumin kwana bakwai, na luzuntarwa kai na azumin kwana bakwai. Kaga wanda ya zo ne bakance daiwa Allah alƙawarin yin azumin kwana bakwai ya zama dole sai kai tunda ka furta da bakinka kai bakance kai alwashi tsakaninka da mahaliccinka, amma kafin kai bai zama wannan ba. Sannan idan kace wata mai zuwa sai na yanka sa na sadaukar don Allah, kaga wannan ya zama bakance shi ma, dole wannan wata idan ya zo sai kai mai sai ka yanka wannan dabba. Amma kafin ka faɗa kana da daman kai ko kiki, amma tunda ka faɗa a matsayin bakance da niyyar bakance to ya zama lazim akan ka dole sai kai, ya zama dole akan ka dole sai kai. To mutanen jahiliya suka yi bakance zuwa ga gumakansu, mutum ya alƙawarin zai yanka raƙumi a daidai gaban gunkin lata don ya sadaukar da naman, kaga bakance zuwa ga wani Allah ke. To maza Allah sai ya zo don ya tabbatar da bakance gaba ɗaya ana yin shi don Allah shi ka, wal istighatsatu kulluha billah, kuma neman agaji duk gaba ɗaya a wurin Allah ne. Wato al-istighatha shine talabul ghawth, neman agaji, neman a agaza ma idan kana cikin wani hali na kakanuka yi, to wannan ana neman hakan ne a wajen Allah ta'ala shi kadai. Wajmi'u anwa'ul ibadati kulluha lillah, dukkan nau'ikan ibada su tabbata ga Allah shi kadai, wannan shine abin da ya sa manzon Allah ya yake su. To idan ka san haka wa arafta, kuma idan ka san anna iqrarahum bi tawhidir rububiyyah, tabbatarwar da suka yi wa tawhidir rububiyyah sun yadda Allah ke kashewa da rayawa, lam yudkhiluhum fil islam, hakan bai shigar da su musulunci ba, wa anna qasdahumul malaikata aw al anbiya'a, dan da zanaji ka ce qasdahumul malaika wato irin sakin tuslam din, wa anna qasdahumul malaikata wato yadda suka nufaci malaiku da neman kusanci zuwa ga malaiku, wal anbiya'a aw al anbiya'a ko annabawa aw al awliya ko waliyyi, yuriduna shafa'atuhum, suna son cetonsu, wa taqarruba ila Allah bizalika, kuma suna neman kusanci da Allah ta hanyar haka din, huwa allazi ahalla dima'ahum, wannan fa shine abinda ya halatta jininsu cewa a yake su, wa amwaluhum da dukiyoyinsu cewa an bai sai da dukiyoyinsu ganima. Idan har ka gane duk waɗannan ababen da aka zana maka arabta hi na izin, to lokacin nan ne ka gane cewa at-tauhid alladhi la ilaha rasul, yanzu ne ka gane tauhidin da manzanni suka kira zuwa gare shi. A sai duk wancan abin duk yana cikin sharadi, wannan arabta din ta karshe ita ce me jawabu sharadi. Ina son ku fahimta tun daga lokacin da yake fa iza tahaqqaqta annahum muqirruna wa arabta anna at-tauhid alladhi jahaduhu, kun gane ko, wa arabta anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qatalahum ala hadha ash-shirk wa tahaqqaqta anna rasulullahi qatalahum liyakuna ad-du'a kulluhu lillah wa jami'u al-ibadati kulluha wa arabta anna iqrarahum bi tawhid ar-rububiyyah kaza kaza wa anna qasdahum al-mala'ikata kaza wa kaza arabta hina idhin, to wannan shine jawabu shartin wadannan dukkan su af'alu shartin, idan ka gane kaza ka gane kaza ka gane kaza ka gane kaza arabta hina idhin, to lokacin nan ne ka gane at-tauhid alladhi da'a ilayhi ar-rusul, tauhidin da annaba suka kira zuwa gare shi. Ma'ana idan ka gane abin nan na baya ba baka san ma tauhidin da annaba suka kira zuwa gare shi, dan za a tambaye ka me matsayin menene ma'anar al-ilahu, sai ka ce al-khaliqu, to kaga ka an tabbatar da kusan addinin da annabi Muhammad ya zo da shi ba. Me al-ilahu ka ce al-khaliqu, a ce me ma'anar la ilaha illallah ka ce ai ma'anar sa shine la razaqa illallah wala khaliqa illallah, bana arzikawa bana halitta sai Allah, to an san baka san ma abinda ake Allah ya turo manzo Allah da shi ba. Amma za Allah ya zo gudun yi nuna mutanen maka babu halitta sai Allah kafin ya zo sun sani, bai zo gudun yi nuna mutanen maka cewa babu ya kashe wa yana sai Allah kafin manzo Allah ya zo sun san wannan, amma ya zo ne don ya tabbatar musu la ma'budu bi haqqin illallah, ba abin bauta na gaske sai Allah, to wannan ne ba su sani ba dan suna da abin bautar da ba Allah ba. Amma arzitawa kashewa rayawa duk wannan sun yadda ba Allah ne kadai ke yi, da lafi da uzza ba sa kashewa ba sa rayawa, shi yasa ma ce wal insa al tahum man khalaqa samawati wal ard la yaquluna la, kun ga wannan shine tsantsar tauhidi irin wanda ahlus sunna ke kila mutane zuwa gare shi, wanda kuma wannan ke daurewa masu bid'a kai idan an ce sun yi shirka, sun ce dan me za a ce sun yi shirka, wani mutum yana sallah yana aikin haji yana kaza haka wani
malami ya tsaye ni yana faɗa mai lazin ko anan gari yake ne wani malami ne dai yace yanzu tsakaninka da Allah mushrikai suna zuwa aikin haji mushrikai suna azumin ramadana mushrikai suna yin sallah mushrikai suna istighfari mushrikai suna salatin annabi mushrikai suna halla mushrikai suna haddace qur'ani su da ƴaƴansu tun suna yin ƙanana yetu lissafa mu to anan gurin kaga wato yawanci waɗannan maganganun mutum zai faɗe su lokacin da yake faɗe su kila baya hango haske na ilimi da kuma shekaru na tarihi idan ka ɗauki hadisin Bukhari da Muslim hadisin Amr ibn Salma kabilar Larabawa suka musulunta ga manzon Allah suka ɗan yi kwanaki za su koma garin su sai manzon Allah ya ce ku koma garin ku in lokacin sallah ya kuyi ta akan kai akan lokaci sannan wanda zai muku limanci wanda ya fi ku iya karatun Qur'ani Amr ibn Salama yana yaro ɗan shekara shida yace aka duba dukkanin ba wanda yake ni haddace abu mai yawa cikin Al-Qur'ani ni kuma na kasance ina yaro ƙarami fataki na musulmai idan sun biyo ta garin mu sun ya da zango sai mu je mu zauna wurin su muna wasa muna yara muna jin suna ta karanta Qur'ani na haddace a lokacin ina musulmi haddace kaje ai baya musulmi dukkanin ba musulmi ko daya ya haddace amurai da dama na alqur'ani don ya ji musulmi suna karantawa aka je daga baya aka shiga musulunci bayan an shiga musulunci aka ce to ku je wanda ya fi ku hadda ya yi karatun qur'ani su kuma yanzu zo duka gwanin su bakwai ko yan kwanaki kaɗan da manzon Allah da haka aka duba kowa aka ce kai ne ka haddace sai wanda ya ce ai ina haddace amurai da dama tun tuni aka ce karanta mu aka ce to kai ne limamu ash-shahid ya haddace lokacin yana ne arme to amma yawanci tun da ka san wani lokacin manya ba a tattauna da su da yawa irin wannan ko ba haka ba ana yi musu kara a kyale su sai su ta faɗa sai mutanen su kyale su don mutanen suna musu kara su kuma suna ganin kamar sun cinye ne sun kule wajen hujja to ina jin kuma da za su tsaya su yi tunani ba haka al'amari yake ba wato da za ka gane addinin da manzanni suka kira zuwa gare shi wa aba'an al-iqrari bil mushrikun irin wanda mushrikai kuma suka ki su tabbatar da shi su mushrikai kullum suna tabbatar da tauhidur rububiyya ne amma ba su tabbatar da tauhidul uluhiyya to kaga kuma wato idan kika kalli wannan hoton ya yan uwa jama'a sai ga wallahi a aikace ba bambanci tsakanin abinda mushrikan Makka suka rayu a kai da dama daga cikin ababen da masu da'awar musulunci yau da dama suke rayuwa a kai don wanda suke zaka ce a ko bambanci dan za su ce maka ai su wanda suke bauta lafari uzzani su kuma wanda suke kira yanzu wanda za a ce sun bauta ta mishi salihin bawa ne ko su ce Sheikh Abdul Qadir ko Sheikh Jilani ko Sheikh Wanene ko Sheikh Ahmad Tijani ko Sheikh Inyas ko Wanene sai a ce ya zaka haɗa lata da Sheikh Ahmad wanda Ahmad ɗaya ne da cikin sunayen manzon Allah ce ni maganar kawo ba a kan sunaye nake magana ba a kan sababi nake magana ba sanin asali ke sa kare ce Allah ba dan ya san daga mai aka yi shi kashi ne abinda nake kallo ke su mutanen Makka ba wai dan sunan shi lata ba suka bauta masa ha ba ko masu suna da dawa mana su sun kalli shi salihi ne suna i'tikadin kasancewa sa ne salihi ba ruwan su da sunan dan ya zama salihi shi yasa suka bauta masa ko suke kiran shi ko ma yanzu wanda kuke bauta ba wai dan sunan sa Ahmad ya daidai da sunan manzon Allah ba kuke masa ka idan haka ne ba akwai Ahmadu da yawa ba banda su ku samu waɗansu Ahmadodin mana da yawa amma su ku take dan kuna i'tikadin shi ne ne salihi shikenan inda kuke tarayya da su ko kuna i'tikadin shi salihi ne da haka ya kamata a kira shi cikin abinda Allah kadai za a kira su ma mutanen Makka sun i'tikadin wancan salihi ne da haka a iya kiran shi abinda Allah kadai za a kira me bambanci kenan ashe ba suna yi ake kallo ba sannan idan ka ce wannan mutanen annabi Nuhu da suka bauta da Yagos da Yaqut da Nasara dukkan waɗannan da Yagos da Yaqut da Nasara dukkan su babu wanda yake musulmi dukkan su ba mutumin da yake fasiki dukkan su salihan bayi ne da shaidar hadisi da take cikin Bukhari salihan bayi ne amma da mutane suka allantar da su sai a ce wannan allantuwar ta yi tunda kawai mutanen salihai ne to kaga abin da mutanen mu ba sa gada yake to amma da yawa daga cikin ɗaruruwa na mabiya suna tafiya ne ba tare da sanin irin wannan bayanin ba abinda ake nuna musu salihin bawa ne jikan annabi ne wane ne mun yadda duk kar ma mu tsaya muna musu cewa jikan annabi ne ko ba jikan annabi ne ba amma kawai dan jikan annabi ne sai a kyale Allah a kira shi kawai dan ya zama jikan annabi kasancewa jikan annabi daban jikan annabi ne jikan annabi na da falala jikan annabi na da falala iyalan annabi suna da haƙƙi akan mu, in suna da haƙƙi akan mu, dole mu girmama su, dole mu sa su cikin salati, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma shin za mu kiraye su a madadin Allah, za mu roƙe su a madadin Allah? Bayan kuma manzo Allah ce idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah, shikenan. Kaga duk musu ya riga ya kare, je ka jikan annabi ne an sallama, amma wace a kira shi da yana jikan annabi? Ba wanda yake a kira shi. To wannan shine abin da yake bukatar bayani sosai da sosai. Dole sai samarin da'awa sun tashi sosai haka wajen wayar da kan mutane. Lallai da'awa ya kamata ta kara samun malaman da suke wazi, su kara samun mataimaka cikin zaratan da'awa sosai, wanda za a kutsa da ita. Lallai sai an yaki bid'a da shirka don a tabbatar da tauhidi da kuma sunnar manzon Allah.
وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله، فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا، لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر، فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك، وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد، فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله.
وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله. يداد أن التوحيد نسي ولا معبود بحق إلا الله، باع بنبو ترقسكي سي الله، don ba za ka ce ba abin bauta sai Allah. Idan ka faɗa haka sai wani maka itirazi da cewa ai ga ababen bauta muna gani ana bautawa, don me za ka ce ba abin bauta sai Allah? Amma idan ka ce la ma'budu bihaqqin, ba abin bauta na gaske, ba abin bauta bisa ga cancanta sai Allah, ita wannan ansa ta yi. Kenan ko da an samu waɗansu ababai ana bautawa musu, na gaske ne su? Ba na gaske ba ne, na ganganne. Sun cancanta? Musu cancanta ba, shi kenan. Ashe abin da la ilaha illallah take nufi ba abin bauta bisa cancanta, bisa dacewa, bisa gaskiya sai Allah. Fa innal ilaha indahum, domin al ilah a wurinsu huwa alladhi yuqsadu li ajli hadhihi al umur, shine wanda ake neman, ake nufatarsa don ɗaya daga cikin waɗannan lamurran da muka ambata. Sawa'un kana malakan, ya zama mala'ika ne, aw nabiyyan ko annabi ne, aw waliyan ko wali, aw shajaratan ko wata itaciya, aw qabran ko wani qabari, aw jinniyan ko wani aljani, duk wanda aka dufata dan biyan wata bukata shine al-ilahu a larabci. Lam yuridu anna al-ilaha huwa al-khaliq ar-raziq al-mudabbir, da dai larabawa ba sa kawo kalmar al-ilahu ya zanto suna nufin al-khaliq wato mai halitta, ar-raziq mai arzitawa, al-mudabbir mai gudanar da lamura. Fa innahum ya'lamuna anna zalika lillahi wahdahu, ai sun fi kowa sanin cewa da arzitawa da halitta da gudanar da lamura na Allah ne shi kadai, kamar kaddamta daga kamar da na gani ma bayani. Wa inna ma ya'nuna bil ilahi, amma abinda suke nufi da al ilahu idan sun fada, ma ya'ni bihi mushrikuna fi zamanina bil lafzi sayyid, shine abinda mu mushrikan zamanin mu suke kira as sayyid, ya sayyidi fulan, ya sayyidi fulan. Ba wai suna nufin as sayyid yadda ma'anar sayyid take a larabci, yana nufin shugaba ba, suna nufin ya sayyidi fulan, ya mai ceto na wani, ya mai arzuta na wani, ya mai bani kaza wani, haka suke nufi. Wato yana nufin a zamanin sa kenan, shi Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Fa atahum annabi sallallahu alaihi wasallam, su Larabawa sai manzon Allah ya zo musu, ya da'uhum ila kalimatut tauhid, yana kiransu zuwa kalima ta tauhidi, wa hiya la ilaha illallah, ita ce kalmar la ilaha illallah. Wal murad
min hadhihi al-kalima معناها لا مجرد لفظها، والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق والكفر بما يعبد من دون الله والبراءة منه، فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب.
Yace wal muradu min hadhihi al kalima, abinda ake nufi da ita kalmar la ilaha illa Allah, ma'anaha haqiqanin ma'anata la mujarradu lafziha, ba wai kawai tsantsan lafazin ta ba, ba wai kawai mutum shi la ilaha illa Allah ba shine abinda zai tsallar da shi, a'a ya san meye ma'anata. Idan ka furta kalmar da baka san ma'anata ba, to wannan furta ta bai da tasiri. Wal kufaru juhal, kafirai na Makka waɗanda suke jahilai, tare da haka ya lamuna anna muradan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bi hadhihi kalima huwa ifradullahi ta'ala bi ta'alluqi bihi. Sun san me manzo Allah yake nufi lokacin da ya faɗi kalmar la ilaha illallah, sun san abin da yake nufi shine ifradullahi ta'ala bi ta'alluqi bihi, kadaita Allah ta hanyar ratayuwa da shi, karka ratayi da kowa sai shi, karka roƙa sai shi, karka bauta sai da shi, sai gare shi, karka daina karka yi sai da umarninsa ko hannunsa. Sun san haka ake nufi. Wal kufru bima yu'badu min dunillah, sun san kuma yana daga cikin ma'anar takafir cewa duk wani abin da ake bauta ba Allah ba. Wal bara'atu minhu, da kuma barranta daga gare shi, duk sun san wannan. Fa innahu lamma qala lahum qulu la ilaha illallah, yayin da manzo Allah ya ce ku ce la ilaha illallah, qalu, sai suka ce a ja'ala al alihata ilahan wahida, shi fa ba ta yi ku watsar da allolin ku gaba ɗaya ku rike Allah shi kadai, ba ta yi ku ce la ilaha illallah. Sai suka fahimci ashe faɗin la ilaha illallah na nufin me, watsar da komai sai Allah shi kadai. Da haka sai suka bashi Allah, suka ce a ja'ala al alihata, yanzu a mai da allolin gaba ɗaya a mai da shi guda ɗaya. Ashe sun yadda cewa ma'anar ta shine ka watsar da komai ka tsaya gane Allah shi kadai. Wato sun fahimci yaran manzon Allah. Shi yasa Professor Muhammad Kutub ke cewa bambanci tsakanin zamanin manzon Allah da zamanin mu shine, wato waɗanda suka bi manzon Allah a da kan hujja suka bi shi, sun san me yasa suka bi shi, kuma waɗanda suka kibin shi kuma sun san su ma dalilin da yasa suka kibin shi. Yace amma a yanzu masu bin shi da yawa ba su san me yasa suka bi shi, waɗanda suke kin shi ma ba su san me yasa suke kin shi. Me yake nufi da wannan kalmar? Wato na da sun fahimci kalmar la ilaha illallah, duk wanda ya musulunta za ka ga baya yin wani abu na bid'a ko shirka, tsantsar tauhidi yake. Saboda ya san idan an ce la ilaha illallah to babu lagowar ne wani abu kuma na gargajiya da mutum zai je ya ci gaba da yi. A'a, da na Asma'u bayan ta musulunta ta san mahaifiyarta da ta haife ta, mamanta ta sai girma, an yi hijira an zo Madina, sai mahaifiyarta da ta zo tana ganin ta karɓe ta a cikin gida mako, sun ya ci karo da la ilaha illallah ko bai ci karo da shi ba, sai da ta je wajen manzo Allah ta ce mahaifiyata ta zo tana mushrika, tana bin addinin na gargajiya, na iya karɓar ta a gida na in ba ta abinci ta ci ko kuma ba za a yi wannan ba. Dan tana jin tsoron kada ko wannan din ya ci karo da ni la ilaha illallah. Sai da manzo Allah ce sile ummaki, sadar da zuwancin mahaifiyarki wannan bai ci karo da wannan ba. Sannan ta bude ta gida ta zo, sannan ta ba ta abinci, sannan ta karɓa bakoncin ta. To amma mu yanzu ga kawai, wato da mutum ya furta kalmar gani yake shikenan, ba wani abin sa da ya canja tsakanin shi da gargajiya gargajiya da dan magozanci magozanci. Amma illa ya ka zai sai kai wannan kalmar da safi ya zikirin safi da ita ya zikirin yamma da ita magana ta riga ta kare, amma yana ta yin abin da ya rushe kalmar koyi warware ta. Yace to kaga su can wanda suka bi shi da sun san ma'anarta, da haka da yace qul la ilaha illallah suka ce ajala la alihata ilahan wahida. Amma yanzu da yawa daga cikin mabiya ba su san wannan kalmar ba, wanda suke bin manzon sallallahu alaihi wasallam, sai suna faɗin ta kuma suna shirka, suna tsafi, suna dabo, suna rufa ido, suna kaza suna kaza, abubuwa da dama na shirka sai a rika yi da sunan laƙabi da sunan sihiri da sunan asiri, wanda asalin hakikanin su shine tsafi, shirka, dabo, rufa ido, maguzanci da duk abin da ba musulunci ba. To amma duk mutane suna ta yin shi, aqida su kuma addini suke yi, ko kuma ba su cika da addini ba Allah kalli. Ha kuma wanda suke gaba da shi a yau ba su san ma me suke gaba da shi. Da haka suka ce a ja'ala al-alihata ilahan wahida, inna hadha la shay'un ujab, wannan abin mamaki. Wato lafazin ujab, wato har ya fi aji mamaki, ujab wato matukar abin mamaki. Abin da zai fi mubalaga shine idan an ce ujab bi tasdidil jim, amma ko shakka babu ujab akwai mubalaga a cikin sa sama da kalmar aji. An gane ko?
Fa idza arafta anna juhalal kuffari ya'rifuna dhalik فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفار، بل يظن أن ذلك هو تلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني، والحادق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق إلا الله ولا يدبر الأمر إلا الله، فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله.
يسير فإذا أردت أن الجهال أن جهال الكفار يعرفون ذلك. إذا كان تواجه لن كافرين دا ملوك تمنزع الله. duk da jahilcin su amma sun san ma'anan la ilaha illallah na nufin la ma'budu bihaq illallah. To fal ajabu mimman yadda al-islam, abin mamaki shine ka samu wanda yake da'awar musulunci a yau, wa huwa la ya'rifu min tafsiri hadhihi al-kalima ma arafahu juhal al-kuffar, bai san tafsirin wannan kalma ta la ilaha illallah ba irin yadda jahilan kafirai a da suka sani. Kuma ga shi yanzu yana da'awar musulunci, kaga wannan abin mamaki. Bal yazunnu anna dhalika huwa talaffuz bi huruf, abun mamaki ma shine kaga mutum yana zaton kawai kalmar shahada amfanin ta shine kawai kafirta kalmar, in dai kace la ilaha illallah da shikenan ka san ma'anar kai aiki da ita duk wannan bai taso ba, in dai kafirta kalmar shikenan, kaga wannan aikin jahilci kenan. Huwa talaffuz bi hurufiha min ghairi i'tiqadi qalbi li shay'in min al-ma'ani, wato mutum ya furta lafazin ba tare da zuciya ta kudirce ma'ana ba. Wal haziqu minhum, wai zakakurin cikinsu ko mai hazikancin cikinsu shi ne ya zunna anna ma'anaha, wanda zai zo yana zaton cewa ma'anan la ilaha illallah shi ne la yakhluqu wala yarzuq wala yudabbiru al-amra illallah, ba mai halitta ko ya arzata ko ya gudanar da lamari sai Allah. Sai ce fala khayra fi rajulin juhalul kuffari a'lamu minhu bima'ana la ilaha illallah, babu alkhairi tattare da mutumin da jahilan kafirai ma sun fi shi sanin ma'anar la ilaha illallah, ba wani alkhairi fitri. Wato Sheikh Muhammad bin Abdulwahab ya tafi kansa ba daidai lokacin da uslubin da yake ya dace da zamanin sa, wato ya tashi cikin mutanen da bautar kaburbura suka mai da ita ce kantsar addini, kace kar ayi wannan kuma kai shine shirka, bautar kaburbura ita ce sunna kace kar ayi wannan ita ce bid'a. Shi yasa yadda suke amfani da uslubi mai kaushi shi ma sai yake amfani da mai uslubi mai kaushi, dan wani lokacin wato shan zuma sai da wuta babu yadda za a yi, larura sai yake sa wani lokaci mutum ya zafi a cikin wa'azi, idan akwai bukatar zafi sai kai zafi, idan akwai bukatar laushi kai laushi, wato ba hikima bane cikin wa'azi kullun kana ta laushi kullun kana ta lallashin mutane, sai a bi ta kanka wata rana ko kuma sai a dauka gaskiyar ta ka bata da kanki, kamar da kuma ba hikima bane ba kuma kullun kai ta zafi kullun kai ta kaushi, ya danganta irin zamanin da ka samu kanka da kuma wuri zarfin da zaman da zarfin makan shike da tasiri wajen mai uslubin wa'azinka. Ina fata an fahimta. Yanzu kamar lokacin da aka fara wa'azin sunna ne a nan kasar shekaru 20 da suka wuce, lokacin da aka fara kungiyar izalatul gida kawo da sunna, zafin da aka yi a wancan lokacin ya dace da wannan lokacin, don a wani in banda wannan zafin da ba za a yi komai ba abin da zai faru, don a hakikanin gaskiya irin mu rikita da magani a Kano, in banda Allah ya sa a wannan lokacin galibi akwai ƴan zafi da yawa, wallahi da abin ba za ka yi labari, wallahi kwata-kwata sunnar ba za ta yi ba, amma hakikanin gaskiya sai Allah ya sa wato an samu ƴan taratsi da yawa da baja da baya. Ba da mata wata rigima da aka yi wata rana, aka je police station, to abin da ya faru shi ne ina karantarwa a masallaci na lokacin Mala Ibrahim Jalo ya je yana diploma a Bayero University, sai na ce mutum ya zo yana taimaka shi ma yana karantar da Riyadu Salihin. To wata rana mutanen Kadiriyya sun yi taronsu na kiɗan bandiri sun tashi a nan fage, kuma masallacin namu a nan fage, sai babban shehunsu ya fashe da kuka ya yi ta rusa kuka, wato mutanen sun iya makin su fa ya yi ta kuka, ka ce me ya faru, ya ce wai yanzu mutanen Kano wanda kuka ba da jininku da dukiyarku don Lehu, kuka ba da jininku da dukiyarku kuka yi sare-sare da kashe-kashe don PRP da NPP, don PRP da NPN, kuka ba da dai wani abin nan ku don siyasa, amma yanzu a zo waɗansu mutane su zo su kama sunan wani jikan annabi wai su ce wai wai ba wuli ba, sai fashe da kuka wai ba wuli ba ne ba, ya kai mai kirki mutuwa wai ba wuli ba ne ba, ya ce wannan wasu irin musulma ce, ya Allah mai maka maka wannan ta faru, kawai sai ya tashi ya tafi mota yana ta rusa kuka, dan Allah mai yake nufi abba. Yan matasa suka tashi wajen mutum 500 kace za su je masallacin mu, sai sun rushe masallacin gaba ɗaya sun haɗe shi da ƙasa, suna tafiya wajen ni kuma na wuce a kan mashin ta tsake su na wuce ba su ce da ruwa, da suka je Mala Ibrahim Jalo yana karatu, mutanen da suke cikin masallacin wallahi ba su huta hansu ba dan lokacin ba mu da yawa, sai suka zagaye masallacin suka yi ta kiɗan bandiri suka yi ta kiɗa suna zage-zage, sai aka fara cewa kona masallacin, aka fara akwai wani mai tsire kusa da wajen sai a dauki itace da wuta a jiki sai a jefa shi masallacin. To daga nan fa cikin masallacin sai suka yi kabbara gaba daya sai suka fito. Abba sai mutan sa. Aka kama waɗansu aka lakaɗa musu dukan tsiya. Akwai wani shagon mun ajiye kayan wari aka kama su aka daure su a ciki. Aka ce ana jira sai na zo idan na bada fatawar a kashe su a kashe su. Da wani zo na same su na ce to abin ku je mu kai su police station. Wallah wani tsoho da irin jinjamin nan da bandirin shi da komai ya ci dukan su. Aka kama su aka jira su police station. To sannan sai ga su manyan malaman su sun zo su yi belin su. Mu mun je wajen DPO kuma shi shugaban su ya zo ya yi belin su. A lokacin nan ne na san zafi yana da amfani idan da aka zo ana maganar sulhu ana cewa mu yi hakuri muku muna cewa a mu sai an shiga kotu an mana iyaka aka ce da a yadda a yi hakuri ɗayan ɗan uwa daga cikin mabiya har yanzu yana tsare da shi sai ya ce a DPO sai to kai ranka daɗe ka sani wallahi daga yau idan suka sake zuwa masallacin mu suka yi mana ihu yace to za mu yi wasiya ga iyalin mu wallahi gado a gidan mutum kafin ba mu yace idan muka fito yace wallahi makabarta za mu waliyan su da aka binne a makabarta za mu fara konowa mu kona sannan mu fito wallahi wato wannan maganar da tsika tun kowa da shi a wajen ka sai diyo din ya ja wannan malai ce wallahi wannan mutanen ba da gaske sai ga wannan yace wannan yanzu shi da ai zama a tafi lahira wallahi ku bisa hankali to ina jin wannan shine abu na karshe wanda daga shi wannan ba su sake ma tunanin su je masallacin mu ba shekarar 1980 da kai wannan abinda da nake so in ce wato akwai lokacin da da'awa tana buƙatar wato sai ta samu yan taratsi ma lallashi har kawai ai ta lallashi ba zai yiwu ba dole da dan lallashi za a yi wata rana ba za a yi jihadi ne to amma akwai waɗanda idan ba su fahimta ba sai a bi su a hankali da usulubi mai kyau da wayar da kai da irin kawo wannan dalilan da warware su a ilmance sai da su yi tasiri amma wani kawai zai tsaya ya ce zai tsare da'awa ba za ta ci gaba to irin wannan kan dole da'awa ta taka su tauci ina fata an fahimta
إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد سواه وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا أفادك فائدتين الأولى الفرح بفضل الله وبرحمته
الفرح
بفضل الله وبرحمته كما قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وأفادك أيضا الخوف العظيم فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله تعالى كما ظن المشركون خصوصا إذا إن ألهمك الله ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين اجعل لنا إلها كما لهم آلهة فحينئذ يعظم حرصك وخوفك على ما يخلصك من هذا وأمثاله.
جميل جدا. إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب إذن كان أبننا نفتع مكة kasani sani irin na zuciya wato zuciyarka ta haddace abin tarike shi ta fahimce shi ka iya bayani wa arabta shirka billahi allazi qala fihi kuma ka gane shirka irin shirkar da Allah yake game da ita inna allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma dun zalika liman yasha wa arabta dinallahi allazi arsala bihi rusul kuma ka gane addinin da Allah ya turo manzanni da shi min awwalihim ila akhirihim allazi la yaqbalu allahu min ahadin dinan siwahu wanda Allah baya turban wani addinin da ba shi ba وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا كما كغاني أبن دا غالب متان سكا وايد ليو سكا سنجهل تيش إذا هر دكا غاني وطن أبا بي أفادك فائدة تين زيباك فائدة غدادي الأولى تفلكو الفرح بفضل الله kai farin ciki da falalan Allah akan ka da ka gane haka yanzu mana nan bai gane ba wato ka rika farin ciki da cewa lalle Allah ya mun falala da na gane tauhidi yadda zan bambance shi da shirka na kuma gane sunna yadda zan bambance ta da bid'a na gane turba ta gaskiya ina bi kaga ifa dabaraka bace ba wayanka bane akwai wanda yana nan yana ta karatu tun kafin ka akwai wanda ya ji ka shekaru akwai wanda yana da wayo na zaman duniya irin nashi amma yana nan akan shirka da tsafi da dago da bori da wani shirme amma kai Allah sa ka gane kaga wannan sai ya fa'idantar da kai kaiwa Allah godiya kai farin ciki da falalan Allah akan ka kamar yadda Allah ce qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu ka ce da su da falalan Allah da rahamarsa ne ya kamata mutane su yi farin ciki huwa khairu mimma yajma'un wa afadaka aidan kuma zai kara baka fa'ida ta biyu ita ce me al-khawf al-azim babban tsoro domin babban tsoro na karka koma baya bayan kai ne bayan ka fahimta fa innaka idza arafta annal insana domin idan kasancewa dan adam yakfuru bi kalimatin yukhrijuha min lisanihi zai iya kafirta a sanadiyar kalmar da zai furta ta da bakinsa wa qad yaquluha wa huwa jahilun kila ma ya faɗi kalmar yana mai jahiltar ma'anarta fana yu'zaru bil jahl ba fa za a bashi uzuri da jahilci ba wa qad yaquluha mai yuwa ba zai faɗi kalmar wa huwa yazunnu annaha tuqarribuhu ila Allah yana zancin cewa kalmar za ta kusanta shi zuwa ga Allah kamar yazunnu al-mushrikuna kamar yadda mushrike suke zaton haka khususan musamman ma in alhamaka Allah ta'ala ma qassa an qawmi Musa in Allah ya maka ilhama ka gane abin da Allah ya kissanta da mutanen annabi Musa ma asalahum tare da cewa salihai ne su a zamanin nan wa ilmihim ko masana ne ba jahilai ba annahum atahu qailina amma tare da haka da suka wuce ta wani gari sai ga ana bautar gunki sai suka zo ga annabi Musa suka ce ya Allah na ilahan kama lahum aliha da salahar su da ilimin su duk da sun koma sun fado ta kalma wanda take mummuna mai hadari cewa ka sanya mana alloli irin da su ma suke da alloli idan duk ka gane wannan fahina azin ya'zumu khawfuka to wannan lokacin fa sai tsoron ka ya girmama wa hirsuka kwadayin ka wajen tsayawa akan gaskiya ya girmama alama yukhlisuka min hadha wa amsalihi kan duk abin da ka san zai iya ceton ka ya tsamar da kai daga ire-iren wannan aiki da makamancin sa ma'ana dai fa'ida guda biyu shine fa'ida ta farko ka gane falalan Allah akan ka da ka zama musulmi baka zama kan wani addini daban ba sannan a cikin musulmi ka zanto ahlus sunna baka zanto dan bid'a ba domin idan mutum ya zanto ba musulmi ba ai kashin asara ke idan kuma yana musulunci a madadin ya sunna sai ya zanto dan bid'a dan boli kaga ai na cikin tashin hankali ashe lalle ba mafi girman ni'imar Allah akan ka kasancewa ka musulmi mafi girman ni'ima ko bayan musulunci kasancewa ka ahlus sunna wannan ba abin da yafi wannan dadi a cikin rayuwa ko baka da kokon wannan baiwa ce ba karama ba to wannan fa'ida ta farko kenan fa'ida ta biyu kuma wato yadda zaka rika yin takatsantsan kullun tsayawa akan musulunci tsayawa akan sunna domin ka iya furta wata kalma ta fitar da kai daga musulunci ka kuma iya furta wata kalma ta nesanta ka daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga tunda kana kwadayin tsayawa akan tafarkin gaskiya wannan na nufin dole sai ka biyo ilimin muhimmanci domin da ilimi ne kullun zaka gane me zai kara kullu dangantaka tsakaninka da Allah ya kara fahimtar da kai addinin ka menene kuma idan kai shi zai mayar da kai baya ya fitar da kai daga musulunci ko ya fitar da kai daga mabiya annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to ina da sai mu dan dakata a nan gurin mu dan yi break yanzu mun yi wato awa daya da minti 30 da dai ina jin ko mun samu kasa kai saboda haka ba za mu ansa tambayoyi ba yanzu tunda an samu cikakken kasa awa ɗaya da minti 30 da dai za mu tsaya a nan gurin mu yi break kwata ko wani abu makamancin haka saboda wanda zai sha ruwa da kuma wanda zai jaddada alwala sai mu dakata a nan bayan minti 15 za mu dawo sai ko mu ɗora in sha Allah.